cibiyar masu challenge da ke Boston a can Amurka na ayyukan bincike da jagoranci da tallafawa matasa masu basirar kirkire-kirkire a fannin ilimin fasahar sadarwa ta zamani a kasashen duniya daban-daban da nufin bunƙasa tattalin arziki ta yin amfani da ilimin fasahar sadarwar. Hajiya Hadiza Umar da ke zaman kakakin hukumar ta NITSA ta yi ƙarin bayani game da yarjejeniyar da suka kula da cibiyar ta Mass Challenge.
Muna so ne a ce Najeriya ya zama jagora a harkokin fasahar sadarwa a nahiyar Afirka da samar ma matasa cibiyoyin nazari da bincike akan harkokin ilimin fasahar sadarwa. Sai kuma na biyu, muna so mu karfafa gwiwar matasa masu basira a fannin ilimin fasahar zamani din, saboda a sada su da kamfanoni haka da cibiyoyi wanda za su tallafa musu. Sannan kuma haɗin kan namu kuma da Mass Challenge din zai ba da tallafi ne a wajen aiwatar da tsare-tsare wannan hanyar kirkire-kirkiren fasahar sadarwa zamani a kasarmu na Najeriya.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cewa ya kamata hukumar ta NITSA ta warware wasu kalubale da suka shafi ayyukanta.
Ita hukumar NITSA kamar yadda ta fara gudanar da ayyukanta sama da kamar shekara 20 kenan da ta wuce a Najeriya, ta zo da abubuwa daban-daban wanda kamar 'yan shekarun na baya-bayan nan abubuwan suke ƙara fitowa da ita aikace-aikacen nata da tallafin da take yi na gine-gine a ɓangaren ilimi da kuma cikin al'umma. To sai dai kuma kamar ɗan wani hanzari ba gudu ba, yanayin kulawa da kuma tafiyar da ayyuka da kuma kayayyakin da ita hukumar ta NITSA take samarwa. Sannan kuma har yanzu akwai gibi babba na ganin cewa mutane sun samu wayewar kai cikakkiya yadda ya kamata akan yadda za su sarrafa su kuma tafiyar da ita wannan sabuwar fasahar zamani yadda za ta amfane su. Saboda akwai abubuwa da yawa mutane suna da burin yi, amma idan baka yi wa mutum jagora ba, watakila wani ba lalle hankalinsa ko kuma tunaninsa ya kai cewa ai yana da wani hurumi a wuri kaza ko kuma zai samu alfanu a wuri kaza da kaza ba.
Nura Haruna Mudi kenan wani matashin ɗan jarida a Najeriya. Shi kuwa Suhaib Awal Mu'az wani matashi mai sha'awar harkokin ilimin fasaha sadarwa cewa yake
dangane da wannan abubuwa na NITSA, na yi apply wajen ya kai so uku na irin waɗannan abubuwan da tallafin nan da suke bayarwa, amma ban taɓa samu ba. Abinda na yi kalla shi ne kasancewar yanayin adadin da suke ɗauka gaskiya ya yi kaɗan. Misali, kaga a kwanan baya akwai wanda na nema ban samu ba, ana maganar kusan gaba ɗaya Najeriya an ce za a ba wa mutane 3,000 wuro, mutane 3,000 a cikin jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja. Kaga an raba su mutane kowace jiha kasan da za ta samu ɗan ƙalilan ne. To sai ya zamana idan irin waɗannan damamakin sun zo ƙalilan suke zuwa ta yanda ba sa zuwa ga can mutane da yawa su amfana da abu.
Ga alama dai hankulan 'yan Najeriya na ƙara karkata akan aikace-aikacen wannan hukuma ta NITSA, la'akari da cigaba da tasirin da ilimin fasahar sadarwa ke yi ga rayuwarsu ta yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.